وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkanmu da asuba, barkanmu da kasancewa a wannan masallaci na Masjid Al-Ansar Kumu, Akwa Local Government, Jihar Gombe, Nigeria. A yau 15 ga watan Ramadan, yau an yi rabi kenan. Fatanmu Allah ya sa mu raba biyu din a sa'a, kuma ya karba mana abin da ya gabata. Kwanakinmu da suka tafi Allah ya sa a cikin alheri ne, abin da ya saura mana kuma muna roƙon Allah ya taimake mu, ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe. Iyayena mata, muna magana akan falala ta haihuwa da larurorin ɗaukan ciki na ƴa mace da irin abin da Allah ya tanadar wa ita ƴa mace din. A ɗabi'ar ɗan Adam, da yawa-yawa wasu daga cikin mutane idan sun zo haihuwa su suke zaɓen abin da suke so, su suke zaɓen abin da suke so. Abin da nake nufi, sai mace ce ta ce ga irin ɗan da take so, ko namiji ya ce ga irin ɗan da yake so, tsakanin namiji ko mace. Wasu sun fi son ‘ya’ya maza kawai. Kiga ‘ya mace kullum burinta ita dai ta haifi ɗa namiji, duk da ita mace ce, amma ta fi son ɗa namiji. Wata kuma za ki ga tana nan a ɓangarenta, tunda ita mace ce ta fi son Allah ya ba ta ‘ya mace a masa asiri. In babban ɗansa namiji ne, za ku ga watakila zai gaji ubansa ya kula da dukiyar ubansa, ya kula da ‘ya’yan gida. Ba kamar mace ba, ita kuma ta yi aure tana gidan mijinta, tana kula da nata ‘ya’yan, ba ta da ƙarfi da za ta iya jurewa ta kula da ‘ya’yanta, ta kula da ‘ya’yannanta. To shi yasa namiji sai ki ga ya fi son ya samu ‘ya’ya maza a farkon haihuwarsa. Wannan ba wani abu bane a musulunci, kuma ba laifi bane dan mutum yayi wannan burin. Da ma a ce Allah ɗa namiji ya bashi, da ma a ce Allah ɗa mace ya mace ya bashi, irin wannan sha'awar, irin wannan burin, irin wannan zaɓi ɗin. To amma gyaran shi ne mutum ya rinƙa roƙon abin da yake so ɗin, amma da alheri. Allah ka ba mu ‘ya’ya maza masu alheri. In matan ake so, ya Allah ka ba mu ‘ya’ya mata masu alheri, saboda akwai ‘ya’ya mazan da ba su da kyau. Allah zai iya jarabanka da ‘ya’ya mazan, kuma ya zama ba masu albarka ba. A haɗa maka ‘yan fashi a gida, a yi maza ne. A haɗa maka ‘yan kalari, ‘yan sara suka, ‘yan daba, ‘yan area boys, ‘yan ɗauke-ɗauke ɓarayi, ‘yan luwaɗi, ‘yan shaye-shaye, ‘yan ta’adda, duka ‘ya’ya maza ne. To shi yasa kuskure ne mace ko namiji mutum ya rufe idonsa ya ce wai shi ɗa namiji kawai yake so. Allah zai iya haɗa ka da ɗa namijin ya zama masifa. Haka yin ‘ya mace. in ba a nema da alheri ba, ba a ce Allah ya bamu ƴa mace mai alheri mai albarka ba, a tara miki ƴaƴa mata fitinan nu su zama miki bala'i a gida, Allah kiyaye karuwai, Allah kiyaye masu neman maza, masu kashi aure da kin zaman aure, masu shaye-shaye. Yau a cikin mata din ai akwai ɗan shaye hudu, wa adamur ridha kenan, fushi da rashin yarda da abin da Allah ya kaddara wa mutum na haihuwa. To wannan shine aibu, shine kuma laifi wanda ake wa'azi akan a kiyaye, ai kokari a gyara. Da haka duk abin da Allah ya ba wa mutum namiji ne ko mace, nemi Allah ya sa masa albarka. Kuma na shaye muku bayani a karatu, bincike yau da gobe ya tabbatar cewa mayatan nan da kuke gani, ƴaƴa matan, wallahi wasu sun fi albarka, sun fi tausayin iyaye, sun fi taimakon iyaye in sun samu rufin asiri, sun fi kulawa da iyayensu. Kawai dai ita mace matsalarta ba yanda za ta yi ita da yake a ƙarƙashin wani take, ko tana da zuciyar taimakon ma Allah ya jarabe ta da wani miji mara kirki, sai kiga ya raba ta da ƴan uwanta, ya raba ta da iyayenta. Akwai irin waɗannan maza masu wannan mugun hali, ka ɗauko mace a gidan iyayenta da danginta da ƴan uwanta, sai ka raba ta da su, kiga wata gaba ɗaya ba ta da alaƙa da ƴan uwanta. Yanzu kaman wata cicce ce, wai mijinta ya ce duk radda ya ga wata danginta ko ƴan uwanta ko dan uwanta a gidansa, to sai ya sake ta. Don Allah ki ji wannan wulaƙancin, don Allah ki ji wannan rashin arzikin. To wannan me yake nufi? Wai duk ranar da kaninta ko yayanta ko ƴar uwarta ko ƙanwarta ko danginta dai jininta in dai suka zo masa gida, to sai ya sake ta. Ya gama ta da aiki haka take ta buge-bugen waya, tana cewa a daina zuwa gidanta, a daina zuwa gidanta, mai gidanta baya son mutane. Ita dai in an tashi ita za ta je. Wallahi akwai matan da ba za a je gidansu ba saboda mugun halin mai gidanta, sai dai ita ne za ta tashi ta je ta gigai da ƴan uwa da dangi. Irin waɗannan mazaje akwai baƙin ciki a tattare da su, kuma ba daidai ba ne. Kuskure ne ka raba mace da ƴan uwanta, sai dai in ka fahimci ƴan uwan nata fitinan nune suna neman su kawo maka sharri gida, to shi ko ai ba za su haɗu gaba ɗayan su zama lalatattu ba. Don haka don Allah iyaye maza, ku daina shiga hakkin matanku, kuna hana su alaƙa da ƴan uwansu da iyayensu. Ko namiji ya ce idan ya gama matarsa tana alaƙa da uwarsa da uwarta, to za ta yi sanadin aurenta. A gaban matar zai gaya mata cewa uwarta ba matar kirki ba ne. Mijinki ya ce miki uwarki wai mutumiyar banza ce, ya kuma mai haƙuri kina nan kina zaman aure. Ka gaskiya wasu matan Allah ya saka da alkhairi, Allah dai musu albarka. Shi yasa ai aka ce da yawa akwai waɗanda wahalar zaman aure da matsin zaman aure zai ba su gidan aljanna. Amma dai ina miki addu'a, Allah sa ka da ki fada irin wannan mugun hannu. To abu na biyu, kada bai halatta ba mutum ya kyamaci, bai halatta ba mutum ya kyamaci arzikin da Allah ya bashi na ƴaƴa, ko dai ƴa mace ko namiji Allah ya baka, kar ka nuna kyama. Ke kan mace ke ne abin tausayi ma, kuma abin mamaki wai a ce mace wai tana kyamar wani jinsi na abin da ta haifa. In ɗa namiji ne ke kika wahala haihuwarsa, to me na kyama? Idan ƴa mace ce ke ce kika yi wahala haihuwarta, ke ka ɗauki cikinta, miji fa iyakaci ya zare na aljihu ne ya bayar, ke aka bari da wahala da darubtu da zirga-zirgar asibiti da abubuwa da yawa. To irin wannan hali mara kyau da yake bayyana yau a zamani, mace ta rinka kyama da kiyayya dangane da abin da Allah ya azurta ta da shi, ko tana bin bayan mijinta saboda ga inda mijinta ya karkata, wannan laifi ne, shi mijinki yayi laifi, ke ma kin yi laifi. Akwai fa matar da kawai dan tana haifan ƴaƴa mata sakin ta akai, laifin ta kawai shi an cika masa gida da mata, bai san ba ƴaƴa matan daga gadan bayan sa suke tahowa. Duk namijin da ya ga matarsa tana aihuwar ƴa mace, ai daga gare shi ne, fiya wata ta sha ta haihu, ko kukunin kanwa aka dama mata ta haihu, ya aka yi? Ba sai dai kusance ta ba, in baka so ta haifi ƴa mace ka daina kusantanta, ku daina yi maza, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne, laifi ne. التسخط وعدم الرضا بما رزق بما رزق الأبد ده ابن الله أزرتا باوالش كدا يبقى انتكي دون أنسام وتايهوا دم قاليني كوان دو سيتي سيمي جدا دم قاليني سيتي وانا رشي أنكاليني ده جاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وأنا أيك جاهلية دي كان بيبي تتكان النمجي كومة شي كان تي أوي ما شي وين نمجي وين أنكاليني كووندو وين هولاني كو كووندوني كوزاني wai dan kwali ne ko hula. Wani kuma waya ya buga yace naji kin haihu kin yi tsiyar taki ko, tace kamar ya ce yace kin haihu mace kika haifa ko, ba amsa tunda kika ji shiru macen ta bulluko masa ka wallahi wallahi la ilaha illallah. To wannan shi kuma ɗaya ne daga cikin illar auren miji mara addini, miji ba addini. Tace inna kallon wannan, in ce yanzu wannan shine mijina, a kira sallah yana zaune yana kallon fim, ayi ta kira, yake da kiran farko asuba, kira na biyu asuba, gato kunye ta maka birgima akan gado, garin Allah ya waye yau Allah ya waye gare ka ga namiji mijinka duk da yawun bacci a bakin sa, yara duk sun tafi makaranta. Ta yi magana ya ce ina ruwanta da shi, ƙabarinta daban ƙabarinsa daban. Ubangiji Allah ka tsare ƴaƴanmu da faɗa cikin wannan bala'i. Ya Allah duk matan da suka shiga cikin wannan bala'i suka faɗa hannayen mazaje marasa addini, Allah ka ba su mafita. Koko dai a musu addu'a su ci gaba da fama. Ki dage ke ma da addu'a da roƙon Allah ki shirye da naki dan. Kai ya zama irin wannan dan banzan. Idan Allah ya yi wa mutum kyauta sai ya gode. Ko namiji ya baka ko mace sai ka gode. Nawa nawa ne dan da za a haifa maka baka burin sa ba shi ka so ba kuma ya zama shine mai albarka mai amfani? Da yawa. Wata mata tace babu allurar da bai min ba. Ba kwayar da ba sha ba, family planning. Anyi a barar da ciki nan, ciki kashi ina nan a makale. Tace an soka mata allura, tayi na wata biyu, tayi na wata uku. Ta sha kwayoyi, an yi implant din. Ta ce wallahi ciki dai sai da ya bayyana. Kafin a farga tuntuni ya yi nisa. Da ya kai wani munzali a zubar da shi, likita ya ce in ka zubar da cikin nan za ka iya zubar da mutum biyu. Ka zubar da uwar, ka zubar da ɗan. Kin ga ɗakan ya zama ƙarfen ƙafa, ya za a yi dole a bashi ya fito. Wallahi akwai matar da wallahi ba ta jin planning. Me ba ta jin planning? jininta ba wani alluran da ya isa ya hana ta dau ciki. Akwai su. Tace ya zage ni, ya yi min wulakanci, ba abin. Tace wallahi wallahi nayi. Tace wallahi mai gida wallahi nayi. To Allah ya riga ya kawo, ba sai mu karba ba. Ke ba na ce ki je ki allura ba, ba na ba ki dubu kaza na ce ki je ki alluran nan ba, ba na ce kaza ba. To ya za a yi? Ciki kam ya samu. An yi ta gaba da ɗan kar ya zo kar ya zo, ashe ɗa kam da za a haifa wannan shi ne ma mai nisan kwana, kuma shi ne mai jin ƙai a gidan. Wallahi. In Allah ya ba ku karɓa, wata ta kira ni a waya, tana ta kuka, tana ta kaza, ita wallahi tana cikin damuwa, ta fa ɗauki ciki, cikin nan ya kai kaza. Mai gidanta ya ce in sharaɗin ta zauna a gidan nan ta je ta zubar da cikin. Sai ta zubar, shi ‘ya’yan nan sun ishe shi, a zo a yi ta tara, a zo ki buɗe masa abin nan, kina ta haihuwa kamar akuya, burut kin haihu, burut kin haihu. Shi ba zai yadda ba, shi wallahi tallahi a za a zo a tara masa wahala ba. Yanzu waɗannan ɗin ma da aka tara masa yayi iya kaza ɗinsu, da za a zo ke ba ki da aiki sai haihuwa, wallahi ki je ki zubar in baka ba akan maimakon aurenki. A hakan fa yana faɗin wannan maganar, iya da budurwa ina jin an sa masa ranar aure da ita. Kin ga zaluncin da miji. Kai da baka son haihuwa, me ne kai ka na ƙara aure? Ba maciji zai gani ba. Wanda ya buɗe jakarsa ya saka kuɗi, ba kuɗi zai gani ba. Wanda ya buɗe jaka ya saka kaza soyayya, ba ita zai gani ba. Wanda ya sayo zakara ya saka a jakarsa, an yi zai gida ya buɗe zakara zai gani. Haka in ya sayo kaza ma ya ajiye, ai kaza zai gani. To yanzu dan Allah, me ye laifin wannan jaka a zo a rufa ta da duka? Cahigiyar jaka, ‘yar banza, ya na ga kaza a ciki? Akwai hankali a nan? To cikin mace da kike gani wi'a ne, me wi'a? Mariki, abin ajiya ne kawai. Abin da aka bata ta ajiye, shi za ta ajiye. Ku laifinku kun yi ajiya kawai. Namijin zamani kenan. A maka ajiyar shekara guda, a maka ajiyar wata tara, an ajiye maka abunka. Ko ba nasa ba ne? Amma ya ci mutunci. Yaushe kuke gane maza suna gadara ‘ya’yansu ne sai ya sake ki? To wallahi ki ajiye mu ‘ya’yana. Wallahi ki bar mu, kar ki yarda ki tafi mun da ‘yata. Wallahi ki ajiye, wallahi ba uban da ya isa ya ɗauki mun ‘ya’yana. A lokacin kam ya san ‘ya’yansa ne. To lokacin da ajiye aka ɗauki ciki aka maka haihuwa kuma kake zaginta, kake cin mutuncinta, ‘ya’yan nawaye? A'a, yaya za ka zo kana cin mutuncin mace saboda ta haifa maka ‘ya mace? Wannan rashin hankali ne, wannan gajeren tunani ne. Malamai suka ce abu biyu ne yake samar da ɗa, maniyu zakar da maniyu unza. Maniyin namiji da maniyin mace. Suka ce wa annal maniyyal ladhi yakunu minhu zakar wal unza fil asli huwa maniyu rajul. Ruwan maniyi da yake shiga cikin mahaifa, wanda ta shine ake samun namiji da mace, asali maniyin namiji ne. Tsatso kuma irga dangantaka da gidan uba ake yi. Yanzu idan an zo kiran ɗa a nasaba, cewa ake yi Musa ɗan Maryamu, Maryam ‘yar Dudu, Dudu ‘yar Talatu, Talatu ‘yar Kande, Kande ‘yar Kaltume, Kaltume ‘yar Laraba, Laraba ‘yar Jummai, Jummai ‘yar Asabe, Asabe ‘yar Ladi. Don Allah haka ake faɗa? Idan an zo kiran nasaba, mai ake cewa? Sulaimanu ɗan Ibrahim, Ibrahim ɗan garba garba ɗan Musa, Musa ɗan bafayo, bafayo ɗan Nuhu, duk ba maza ake kira ba. Wannan me yake nunawa? Ya'yan ai na mazan ne kenan. Dangantaka ta bangaren namiji ake kira. Ku aure aka zo an fi damuwa da waye ubanta. Abu na farko da zai fara ƴar waye ce ce. Ba a cewa ƴar wace ce. To yaya maza za su zo suna kyamar ƴaƴa mata da aka haifa musu? Ya kamata a ƙara tunani. Allah gane da mu. Allah shi ke kaddara haihuwa, shi ke ba da ɗa namiji ko mace. Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha. Na Allah ne mulkin sammai da ƙasai, kuma Allah yana halittar abin da ya ga dama. Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Wani ya ga dama Allah sai ya hada masa ƴaƴa mata, wani kuma Allah in ya ga dama sai ya hada masa ƴaƴa maza. Aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa, ko ya hada masa maza da mata. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, wani kuma a bar shi aqimi ko aqimiya, bakarare ko bakarariya, ba haihuwar. An yi duk dabarun da za a haihu babu. Allah yana jarraban wasu an tafi Ingila neman haihuwa, an je an dawo babu. Turawa sun ci kuɗi, an ba da shawara akwai wani asibiti a Dubai. Ruwa? Ruwa? Wancan ruwa ne ake sha? Ok, na ɗauka ruwa kike sha yi. Sai na ce to ai mu ma sai ki ba mu wannan kato. Na ga an ɗaga robar ruwa kuma na ga tana ta raguwa. Na ce da ranar Allah haka? Na ce a tunatar da ita ba watan Ramalana ne. Ai kin san ku kuna da karama kala kala, al'amuranku na mata ai sirri ne ai. Ko ba haka ba ne? To irin wannan abubuwa gabaki ɗaya Allah sai ya ga dama ya bayar. An je India ne ma haihuwa ba a samu ba. An tafi asibitin Dubai ba a samu ba. An je Saudi Germany ba a samu ba. An je wani asibiti a China tunda an ji suna da ƴaƴa da yawa, shi ma ba a samu ba. An dawo na gargajiya, shi ma dai Allah ya hana haihuwa. A lokacin da wani yake dukan matarsa don ta masa haihuwa, a lokacin da wani yake cewa matarsa ya sake ta in ta ƙara masa haihuwa, wani kuma ya gama kashe miliyoyin kuɗi, Allah bai bada ba, shi ne ma yake kawai, namiji ko mace. Akwai matar da saboda bala'in buƙatar ɗan har so ta yi a mata dashe, dashe na ɗan haihuwa, suka yi kuskure, aka je aka ɗauko cikin wata, maniyin wata da wani, a sa mata a cikin cikinta. Wannan haram ne. Kun san ana dasa ɗa a cikin cikin mace ko? Kamar yadda ake dasa bishiya. In cikin ya ki ɗauka har da shi ake, to a ƙasar Turai da ba hankali ba addini, sai kawai a je a samu wani miji kafiri, sai a zuƙo maniyinsa, ƴaƴan haihuwarsa, sai a je a samu mace ita ma a zuƙo nata, sai su yi wani abu na iliminsu ne na likitoci, sai su harhaɗa. In sun harhaɗa ya kai wani lokaci aka ga alamar ɗa ya samu, sai a zuke shi, sai a je a buɗe cikin mace, sai a dasa masa ci. Shikenan ta zo tana ta murna, ciki ya samu yana ta girma, tana ta dakon kayan wasu. Wannan ɗan wallahi ba naki bane, kuma wannan ɗan wallahi ba na mai gidanki bane, kuma bai halatta ya ci gadonki ba ko ya ci gadon ubanki, dan ku ba naku bane. Da haka duk da shan ɗan da aka yi ba da maniyin miji ba, ba da maniyin mata ba, haram ne. To wanne ne na halal? Wanda yake na halal shi ne a zuki maniyin mijinki, a zuki naki maniyin a samu kwalba a waje a sa a ajiye shi a rene shi kin ga ruwan maniyin namijinki ne tunda akwai aure na sunna ke ma naki ne sai a rene shi a waje aka rene shi idan lokaci yayi sai a dauko shi sai a sa miki a cikin cikinki sai a rufe a ci gaba da kula da ke har Allah ya saki ya fito wannan kamlale maraba albishir dana ki ne to akwai wanda kuma suke sai a dauki maniyin matar sai a dauko maniyin wani namiji daban to wani aizina ne aizina ne ina fatan kun gane ko to wani kuma rashin haihuwar fa ba daga matar bane mijin ne mai matsala talauci da matsalar rayuwa ya sa ba su da inda za a je a yi gwaji a gane yazo ya ta gaba da ke waki haihuwa ashe matsala a gadan bayan sa ne ya gaji da hakuri ya huki da fada da bala'i aka zuga shi uwarsa ta zuga shi kowa ta zuga shi aka je aka sake ki kika je kike zawarcin ki shekara ɗaya shekara biyu wani ya gani ya cafe ya karbe tana yin auren ta zawarcin ta watan farko ta dauki ciki haba karki ga yadda ake ta zo ana mata barka ashe ba daga gare ta bane wance matarka da ka sake ta kakora akan taki haihuwa ta fa dauki ciki to masu wayo dabara da suke idan matarsa ta farko ba ta haihu ba sun ga abin jinkiri yayi yawa sai a surfa juna asiri sai ya karo wata matar idan ya karo in ta dauki ciki to yanzu ya gane shi lafiyarsa kalau matarsa ce ke da mushkila sai a neman mata magani wannan masu mutunci kenan ba wai a kore ta ba wani ya karo ta biyun shiru kike ji ta ɗebi shekaru ana ta jira tana gadara ita amarya ne ita ma dai ba labari aka ce karo ta uku ne je samu wani gida yatta haihuwa kanwata haihuwa duk ana haihuwa kin san ana gane mace mai haihuwa daga gidansu kun gane idan mutum yana so ya gane gidan da ake haihuwa to sai ya ga yatta ta yi aure ta haihu eh a tana haihuwa yatta fa eh to mahaifiyarta fa eh idan mahaifiyarta ka ai tana haihuwa tunda ta haife ta ba sai ku kuna ganewa to sai auro ta uku ita ma shiru to daga nan fa Alhaji ya fara shiga damuwa matsala ta waye kenan haka za a zuga shi a ce ba daga gare ka bane karo wata eh to ai su za su cira bansu ne yayi za ta cira banta ne hatta udun za a kawo Allah bai kawo ba to wannan shine ma'anar yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima aqim din kenan wani Allah haka yake dama ya bar shi bai zai haihu ba a cikin mata ma akwai duwwace za ta aura ba za ta haihu ba an kai ta gidan haihuwa rabe rabe tarin yaya tunda ta je shiru ko batan wata bata taba yi ba an sha kwayoyin an yi me abun daga gare ta ne sai ku hakuri da abin da Allah ya rubuta muku ku hakuri da abin da Allah ya rubuta muku wani yace ai yanzu malam matan da suke da kasuwa ma yanzu bazawarar da aka koro ta aka tabbatar ba ta haihuwa ta fi kasuwa ta fi shiga da wuri haka ne ko saboda maza ba sa son yaya wani yace ya zo neman aure yace to Allah ya taimaka a nema min yar bakarariya wanda ba ta haihuwa eh baya son kashe kuɗi kenan bakarariya wanda ba ta haihuwa ba matsalar jego ba matsalar kaza ta gama uban wahala ranar da miji ya mutu su sallame ta bata samu komai ba sai dai bisa takwas ɗinta amma kuma ai dan ka aure mace ba ta haihuwa tare da kai kana murna in aka tsaya a tunani na haƙiƙa ita matar ai kuma mai riba ta gidan ba ta da mai mata addu'a inda za ta tsufa shekara 100 ba ɗan da zai ɗaga ta ya kai ta ban ɗaki kawai kula da ita babu jikoki ba dangi gaba ɗaya tsakunta ya datse kat famu amma me yake amfanin haihuwa yawanci maza mutuwa suke subar mata dankan nan da kake gani kana ta rikawa kana kulawa shine rufin asirin ka nan da shekaru 40 50 masu zuwa kin haihu shi ma ya haihu sau nawa jikan ki zai kula da ke in ma dan ya mutu ta ce wannan ai kakata ne ya kai ki umra ya ai kai ki aikin hajji ya gina miki gida saboda ke kakarsa ne ai albarka haihuwa ne kai albarkar haihuwa ina ce dan naki ma zai iya tattaro ki da wasu ma ya taimaka musu amma wai yau a waye gari wai yau mace musulma wai tana kin haihuwa ni mamakin da nake in namiji ya ki haihuwa ma wannan wani abu yana iya faruwa amma mamakin da nake a ce wai mace yau mace wai ba ta son haihuwa ku da kuke da rauni ƴaƴan nan su ne arzikin ku wallahi zai iya yiwa uban talaka ne ashe arzikin yana gadon bayan dan tuntunin an binne uban yaro ya miƙe ya samu wadata ku sakata ku shakata ku wala to in baki haihu ba kin je sun ta surku ma miki allura ba uzuri ba dalili ku kula fa ku mai da hankali Allah gane da mu innahu alimun qadir a cikin suratu shura duk wanda mijinta ya fitine ta akan ba ta haihuwa ko tana haifan maza ko tana haifan mata ta ce ko ma cikin suratu shura ran kai dade akwai aya Allah ya gama ba da amsa aya ta 49 50 ba daya wannan aya tana nufi Allah shine alwahibul mu'ti mai bayarwa ya ba wani yaya maza zalla ya ba wani yaya mata zalla wani kuma a hada masa maza da mata shinkafa da wake akwai yaya mata akwai yaya maza duka wata in ta haifi namiji haifuwar ta na gaba insha Allah mace ne in ta haifi mace namiji mace namiji haka take ta rayuwar ta ta kare wata kuma mata tai ta mata haka tai mata wulakanci tana ta hakuri ta ci gaba da addu'a da roƙon Allah da ta samu ta kama hanyar layin maza kuma abba ta rinka zubo su sai ga kishiya ta fara mata ai ba ku da kirki wallahi wata har goyi gatsuni yake mace akan haihuwa da an mata wulakanci a zo a dan kada mata dan ganye a gefenta a kada mata buhun suminti a gefenta mai kike tara masa in banda wahala a gida wannan kishiya kenan tana zagin yar uwarta wai tana tara wa miji wai wahala a gida saboda tana tara mai yaya mata da aka ga ta miƙe maza take haifuwa ce kenan kishi kuma ya tashi saboda tana haifan da namiji sai a ce to ita kuma ta haifi ya mace sai a ce miliyan 2 ni kuma miliyan 1 in ta kara namiji to miliyan 20 ni kuma miliyan 10 to an fara lissafin kudin gado kenan in uba ya mutu ai mata ba ku da kirki wani lokacin na wa'azi wallahi nake ina da ma da tsumagiya a gefe na zazzane mutum Allah wallahi wai azo ana yi wa mace wai ba'a akan haihuwa a gidan mijinta wai azo ana jefa wa mace magana baka akan haihuwa gadara da haihuwa a zagi yar uwa saboda Allah ya jarabe ta da yaya mata rashin zuwa makarantan ku yana cutan ku ba kadan ba ku je makaranta ku yi ilimi ku daina wannan aikin jahiliya da rashin hankali Allah ya shiryar da mu ya ganar da mu to Allah ne mai bayarwa in ya ga dama ya bayar in bai ga dama ba ya hana duk buge-bugen da za ka yi kai bayarwansa falala ne ata'ahu subhanahu fadlu wa in mana'ahu adlu in ya bayar falala ne in ya hana kuma adalci ne in ya ƙi ya baka shine ma adalcin kuma dan adam bai san gaibu ba kuma bai san khafayal umur da awaqibul umur ba abubuwan da suke boye da kuma ƙarshe ba wannan duka ilimi ne na Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake banta da sanin wannan ilimi. Da haka zuwan ku makaranta da sauraron malamai zai taimake ku kwarai wajen zama lafiya da mazajen ku da kuma kyautata alaka da Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Idan miji da mata suka yadda da abinda Allah ya musu na arziki, to shikenan za su zauna lafiya. In miji da mata suka yadda rashin haihuwar su din nan kaddara ne ta Allah, kaddara ce ta Ubangiji, to baki da kiss da shi. Yanzu akwai matar da ga arziki Allah ya tara musu, sun gama yawon duniya Allah bai ba su ba, sun hakura sun daddara su shiga daki da ita da mijinta su sakata su wala su ci tsiran su su sha madaran su su kashe kudin su su tafi kasashen waje su more abun su da shi da yar matarsa. To ba da ba jika tana zaman lafiya da mijinta, shi kan ma yace ma bai zai ma wani karo aure ba, yace ba wani kishin da zan miki, Allah ne mai bayarwa, bai ba mu ba to me ya hakura. Ita ma ta hakura, karki ga inda suke rayuwa mai dadi, sun dogara ga Allah. Irin waɗannan sai sun je gidan aljanna suna tare, Allah ya musu ni'imar da ba ku tsammani. Da haka ba wani damuwa bane, tunda Allah haka ya zaba muku shikenan, ku yi hakuri da zaben Allah tabaraka wa ta'ala. A wani lokacin ana iya samun matacce mai matsala, shi mijin lafiyarsa kalau, to ki hakuri tunda ke kike da matsala, ke ne baki haihuwa, to kada ki yaki miji ki hana shi haihuwa, ai ki hana shi ƙara aure. Akwai bayawar Allah da tace mai gida haihuwan nan Allah yake bada ita, ina ganin dai kamar ni ina da matsala, Allah bai rubuta min ba, na maka izini ka je ka ƙara aure. Allah ya baka mata ta kirki, Allah ya taimake ka, Allah ya baka zuriya ta gari. Sai ya fashe da kuka, soyayya tace wallahi ba komai, Allah ne bai bani ba, tunda ya bani da lafiya kuma ya bani kai, ai ya gama min arziki, da kuma dan ka dana ne, in kallah ya saka ƙara aure kaihu ya min hidima insha Allah. Ke akwai matar da saboda tsabar zaman lafiya a gida ita ba ta haihuwa, kishiyoyinta suna haihuwa ba su taba mata gori ba, mai gidanta bai ta wulakanta ta ba, kin san abun mamaki, idan an haihu ita kuma ita ake ba wa reno a gidan da yayi, duk ƴaƴan gidan sai aka waye gari duk sun dauka ita ce uwarsu. Ki duba dan Allah, ana zaman lafiya. Tace to ni me nake nema, tace ni ban yi naƙuda ba, ban yi wahalar daukan ciki ba, ƴaƴan nan kuma in na rungume su na sa su a kirjina ina kallon su ina kallon mai gidana, ga dan kishiyata ne amma na rike mata shi, ita take kula haka, yaron zai zo yana ta kuka kamar yana son nono, sai ta mika masa haka, to babu ita ba tunda ba ruwan nonon, haka dai dabara dai duk yaran gida ita take yayi su. Kin san da aka tashi yaran wallahi bas san iyayensu ba, sun dauka ita ce, kuma uban yace kar a kuskura, kar wata mace ta kira wani yaro ta ce ni ne uwarka. Zama yayi dadi, Allah ya miki albarka. Yanzu wannan aljanu ne, mala'iku ne, mata ne irin ku, akwai su. Da haka yaran nan in suka tashi yanzu za su samu abin duniya su manta da ita. Ita yanzu wannan matan akwai wani hidima da yaro zai yi wa uwarsa ba a yi mata ba, ba a mata gori ba, ba a yi kaza ba, ba a yi kaza ba. Akwai mutumin da yace wallahi shi tun da ya tashi yake ta rayuwa a ɗakin wata mata, yace wallahi ya dauka uwarsa ce, ashe wacce din da ya dauka kishiyar uwar ne, yace wani lokacin har dan rashin mutunci ma yake wacce din, ashe ita ce uwar, har ubansa ya mutu bai san cewa wancan ba uwarsa bane, sai bayan mutuwar uba aka ce to ga hakuri, wance ita ce mahaifiyar ku, sai kuka. Ya ga darajar wanda ta rike shi, ya ga kuma darajar uwarsa, iyaye na mata ku shimfida irin wannan rayuwa mai dadi a gidajenku. Ni ban ga dalilin da zan zo ina gaba da dan kishiya ba. Amma yau lalacewar ku ta kai ga dan kishiya yana kuka. Shege yan kuka bai da aiki, kai ga uwarka ka biyo ai dama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai bala'in kishi, wai ya shafi jariri ba. Ku dena yi. Rungume shi, dauke shi. Hada su da ƴaƴanki, yi musu wanka tare. Zuba musu abinci da ƴaƴanki da ƴaƴan kishiya. Ai musu dinki iri daya, amma wallahi a cikin ku saboda rashin kirkin ku akwai matan da wallahi dinkin sallah sai an bambanta tsakanin ƴaƴanta da ƴaƴan kishiyarta. Wallahi wani ya fada dinki ya kawo shaddodi ya kawo iri daya, sai tace ina na suwa ne, yace kamar ya suwa ne, tace ƴaƴanta, yace wadancan su ba ƴaƴan gidan bane, tace to ita a bata dama za ta je ta cika kuɗi ba irin wannan shaddan za ta musu ba. Yace baki isa ba sai in miki shagen duka. Yace baki isa ki raba mun kan ƴaƴana ba. Yan renin hankali. Ba inda kuɗin da zan sai musu mai tsadan ne, ita na ga dama dole ƴaƴana a ranar sallah, ranar Idi, in ga sun saka shadda iri ɗaya da ƴaƴan kishiya da ƴaƴan ta tsakiya da ta farko da iri ɗaya. In na ga wata mata ta je ta canja shaddar da na bayar, ta yi wa ‘ya’yanta daban ko takalmi daban ko kaza daban, to za ki gane. To a cikinku akwai marasa kirki wallahi. Haka za ta yi ta gunguni ko ta bari, yana sawa da ya je Idi sai ta ce cire, sai ta bashi wata shadda sai ya sa, wannan nata ne wanda kawunsa ya masa. Sai ga ‘ya’yanka sun fito kala biyu, ga kowa da kayansa, ita kuma ‘ya’yan wance ga irin nata. Yau fa na tafi da guzurin dukan ku duka. Allah ya kaddara ban da lokaci wallahi. Da wani haushin ku na taso yau da azuban nan. Ke sa yau ai jikin ku gaba ɗaya yayi sanyi. Allah ya muku albarka.
Amin.
Ya zan yi da ku dole na ai in tamku addu'a, Allah ya muku albarka.
Amin.
Allah ya saka da alkhairi.
Amin.
Ya Allah yau da muka yi hakuri ba mu yi baccin safe ba muka zo. Karatun nan gashi da sassafe yayi daɗi. Allah ka bamu ladan baccin da muka rasa.
Amin.
Sai a koma gida kuma yanzu a je ai ta hutawa. Zuwa yamma kuma a shirya wa masu gida abubuwan da za a dan murƙusa da buɗe baki. Wannan wanda take da wanda za ta shirya masa kenan. Wanda kuma ƴar zama ne da ƴar tankaɗe ne da ƴar tsinci gero da wake da yanka tattasai da tumatur da yankan alayyahu, to Allah ya bada sa'a, Allah kiyaye hanya. Barin dakata ana insha Allah, mutanen Bajoga suna jiran mu yanzu haka, irin ku suna can a masallaci suna jira, za mu je ku yi mana addu'a, Allah ya kai mu lafiya a hanya. Allah kuma ya dawo da mu lafiya. To gobe ma dai irin na sassafen nan za a yi insha Allah. Bimbi 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 insha Allah ta'ala. Allah ku da mallawin dubaraji. Allah ku jutal balde. Allah mi yatti mi yatti, Allah mi gode ni Allah tabaraka wa ta'ala. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.